الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم لا هدي شادي وقوات رمضان باين هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم لشكرا دبو إيدة تريغ أولى أربعين دبقوي وان دي 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 دا قيا قوات أكو شكرا تا دبو بيو دا أشرين دا شدا ونشين مجلس من أبو مشابيو أسكن مجالس من تفسير القرآن ميجرما na wannan shekara wanda muke karatu a cikin suratul baqara. A darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta 93 kafin ci gaba akwai mai tambaya da yake tambaya dangane da abin da ya shafi an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya yin sallar nafila idan yana halin kasaru a lokacin tafiya. To ya mutum zai yi da nafila a watan Ramadan? Zai cika salloli ne dan ya sami damar yin nafila, ko zai rinka yin kasaru ne kuma yana yin nafiloli? Da aka tambayar tana dauke da gaɓoɓi guda biyu. Gaɓa ta farko, shin mai kasaru baya yin nafila ko yana yin nafila? Idan mai kasaru baya yin nafila, ya zai yi da sallolin da ake yi a cikin watan Ramadan idan yana halin tafiya? Asali kasaru ba ita ce ma'auni ba, duk da cewa kasaru sababi ne. Menene yake haifar da kasaru? Shine tafiya. Sababin kasaru shine tafiya. Da haka idan mutum matafiyi ne, to sallar kasar ta kama shi. To shi kuma ya alakanta tsakanin kasar din ne da kuma sallolin nafila. Shi in mutum yana kasaru zai yi nafila a matsayin shi na matafiyi, ko idan yana matsayin matafiyi sai bai yi kasar ba ya cika sallah, zai yi nafila ko ba zai yi ba? Idan ya kulla tsakanin kasar da nafilar kenan, zai zama kenan. Idan mutum bai yi kasarin ba, maganar yin nafilan babu ta tashi kenan, mutum zai iya yi. In ya yi kasar ne ba zai iya yin nafila ba. A bisa bayanin da ya yi, haka abin yake nunawa. Yanda al'amarin yake shine ba a hana idan mutum yana halin tafiya ya yi sallar nafila ba, ba inda aka yi hani akan yin haka. Babu wani dalili da ya zo ya hana ya ce in mutum yana matafiyi ba zai yi sallar nafila ba. Sallolin da ake magana akan ba za a yi su ba idan mutum yana halin tafiya, yana halin kasaru, ana magana ne kawai akan salloli na rawatib, sallolin da ake ce ma rawatib, nafilfili na rawatib, wanda ake yi kafin sallar farilla da bayan sallar farilla, nafilfilin da ake yi kafin azahar da bayan azahar, da wanda ake yi kafin la'asar, da wanda ake yi kafin magariba da isha'i, wayannan su ake ce ma rawatib, nafilfili rawatib. Amma sauran nafilfili kuma daban, su ba sa shiga cikin wannan matsalar. Hadisi ya zo a cikin Bukhari da Muslim daga Abdullahi ɗan Umar radiyallahu anhu, kamar yadda Hafs ibn Asim yake cewa, mun yi tafiya wata rana hanyar Makka tare da Abdullahi ɗan Umar, da muka je muka sauka a wani wuri, sai Abdullahi ɗan Umar radiyallahu anhu ya yi mana sallar azahar, ya yi ƙasaru. Bayan an idar da sallah ya koma masaukin shi a inda aka sauka kenan, sai ya waiwayo inda ya suka yi sallah, sai ya hangi waɗansu mutane a tsaitsaye, sai yake tambaya waɗancan fa lafiya? Sai aka ce a ai suna nafila ne, nafila suke yi. Sai Abdullahi ɗan Umar yake cewa, ai da a ce zan yi nafila da na cika sallah, inda zan yi nafila ai da na cika sallah, kene na nuna ba a yin sallolin nafila na rawatib kafin sallah da bayan sallah idan za a yi ƙasaru ana halin tafiya. Sai yake cewa na yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ya bar duniya, ban ga yana yin waɗannan sallolin ba idan yana halin tafiya. Sannan na yi tsawon tafiya tare da Abubakar, haka shi ma tsawon rayuwar shi ban ga yana yi ba, haka Umar, haka Uthman, yace dukansu ba wanda yake yin irin wannan, ana sallolin rawatib a halin tafiya. Amma sauran nafilili wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisai daban-daban. إمام مسلم يا رويت دقى أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها تكي سوى من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يا يسلى ركع تقوت أجلانا وأتاكينا ألوكة فتح مكة لوكة دعك دي فتح مكة أما طيس نمت فيا أما من ذا الله يا صلاة الضحى yayi salatul duha raka'a takwas a wannan lokacin. Haka kuma da sauran dalilai da yawa waɗanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa yana yin salloli na nafila a lokuta daban-daban. Haka hadisin Abu Qatada al-Ansari radiyallahu an, wanda Imam Muslim ya rawaito shi ma, yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya barin raka'atan al-fajr, ko a zaman gida ko a halin tafiya manzon Allah yana yin raka'atan al-fajr. Haka hadisin da yake cewa manzon Allah sun yi makara a lokacin sallar asuba har rana ta kullu, da manzon Allah ya tashi, mai riwaya ce manzon Allah ya yi sallah raka'a biyu, sannan sai aka tayar da iqama, sannan sai aka yi sallar asuba, sai da yi raka'atanul fajri, sannan aka yi sallar asuba. Duk da cewa rana har ta fito amma bai bar raka'atanul fajr ba, kuma a halin tafiya ba a zaman gida ba. To haka hadisin Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, wanda imamu Abu Dawud da imamu At-Tirmidhi suka fitar da shi, yake cewa na yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsawon tafiye-tafiye wanda sun kai 19 a cikin tafiye-tafiye, 18 a cikin tafiye-tafiyen da nayi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, amma ban taɓa ganin manzon Allah ya bar yin sallah raka'a biyu bayan rana ta yi zawali ba. Da haka wannan duka yana cikin dalilai da suke nuna manzon Allah yana salloli na nafilfili daban-daban. Kenan wancan hadisin na Abdullahi dan Umar da ake magana a kan shi, hadisi ne wanda yake magana a kan rawatib, salloli da ake yi waɗanda suke haɗe da sallolin farilla. Nafilfilin da ake kafin farilla da bayan farilla su ne waɗanda Abdullahi dan Umar yake magana cewa inda zai yi su to da gara ya cika sallolin shi ba zai yi kasar ba. Kuma ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya yi haka, ya ga khulafa'ur rashidun ya yi tafiya tare da su bai ga suna yin irin wannan rawatib din ba a halin tafiya. Da haka wannan duka ya nuna cewa sallolin mutum ko da matafiyi ne zai yi sallolin shi na tarawihi da tahajjud da duk sallolin da za a yi na nafila, wannan ba zai hana ya yi su ba tare da liman. Sai maganar cewa idan zai yi sallar zai cika sallah ne ko ba zai cika ba, idan mutum zai bi liman a halin shi na matafiyi to sallar da liman yake yi ita zai yi, inda zai bi liman ne ya yi jam'i tare da liman, don liman cika sallah yake yi shi ma zai cika sallah kamar yadda liman ya cika. Daga in ya zo sallar isha'i zai yi sallar isha'i da tarawihi zai bi liman, to zai yi sallah tare da shi cikakkiya ba tare da yayi kasar ba. Amma idan zai yi kasar sallar farillar shi ta kasar wannan daban, sannan ya zo ya bi liman ya yi sallar tarawihi, to shi ma wannan matsala ce daban. To amma ya yi sallar jami'in ya yi kasaru shi kadai shi ne ya fi, ko kuwa ya zo ya yi sallar jama'a a cikin jam'i amma ya cika sallah shi ne ya fi. Lallai mutum ya zo ya yi sallar jam'i shi ne ya fi, domin sallar jam'i wajibi ce. Da haka shi kuma yin kasaru a bisa kauli mafi rinjaye sunna sai daga cikin sunnoni. Da haka dan kokarin samun sunna ba zai bar wajibi ba, hakan zai yi kasaru ya zama shi ne liman kenan sai yi kasarin shi, sauran mamu sai su cika sallah. Amma idan babu mamu shi kadai ne to ya je ya bi jami'i shi ne wajibin da yake kan shi, in ya bi jami'i kuma dole zai cika sallah kamar yadda liman zai cika sallah, to wannan shi ne abin da yake kan shi. Wannan ma duka abin da ya shafi addu'a, kamar yadda muka yi magana jiya, mutum ya lizinci addu'a da kanshi shi ne ya fi sauran 'yan uwa su taya shiga addu'a dangane da bukatun da yake da su a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, domin shi ma ka yi ma wani addu'a ɗin, ka sa wani a cikin bukata, ka roƙa mai Allah, yana daga cikin abubuwan da suke sa Allah ya karɓi addu'ar ka kai ma ya biya ma bukatunka. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa idan musulmi yayi ma dan uwan shi addu'a a lokacin da baya nan, Allah yana aje wani mala'ika a kan shi, yana addu'a mala'ikan yana cewa amin, kai ma Allah ya baka irin abin da kake neman mishi. Da haka irin abin da kai kake yi ma dan uwanka daban addu'a, to kai kuma mala'ika ne yake roƙa ma Allah akan wannan abu. Shi yasa wasu daga cikin magabata suke cewa sun fi fifita su yi ma ɗan uwansu addu'a fiye da su yi ma kansu da kansu, saboda yi ma ɗan uwansu addu'a su kuma mala'ika ne yake yi musu addu'a, abinda suke roƙa ma wani mala'ika ne shi yake roƙa musu. kaga sai suke fifita su roƙa ma wani abin da su suke so ta yadda su za su samu addu'ar mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala su su roƙa musu abin da su kuma suke so a wurin Allah kaga da kai kai makanka addu'a ko wani yayi maka da mala'ika yayi maka addu'a wanne ne yafi mala'ika yayi maka addu'a babu ko shakka duk wanda zaka ce yayi maka addu'a kana cewa yayi maka addu'a ne saboda kana kyautata mishi zato cewa yana da nagarta a wurin Allah amma duk nagartar shi bai kai nagartar mala'ika ba kenan ka yi abin da mala'ika zai yi maka addu'a shi yafi alkhairi a wurinka daga ka yawaita yi ma ƴan uwanka addu'a ka yawaita sa buƙatun mutane daban-daban a cikin addu'o'inka kai ma sai Allah ya yawaita mala'iku da za su rinka roƙa maka buƙatunka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga cikin sirrin addu'a wanda yake yawan yi ma mutane addu'a za ka samu buƙatun shi sun fi yawan samun biyan buƙata a wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda waccan addu'ar ta mala'iku da suke yi mishi da haka in wani ya nemi addu'a to mu rinƙa ƙoƙarin sa shi a cikin addu'o'inmu idan za mu yi addu'a din kuma ita addu'a dama ana yi ne don Allah da neman yardar Allah ibada ce ba sai ta faɗa ma wani kana mai addu'a ba ko ka yi mai addu'a ko in ka ce a yi addu'a sai an ɗaga hannu an ce a yi addu'a a yi mai salati goma ga annabi shi ne an yi addu'a daga in ya ce in ka ce a yi maka addu'a shi ke nan in wanda ya ce zai ma addu'a ya amsa shi ke nan in ya je zai yi addu'a zai sa ka a cikin addu'a domin addu'a dama ba kai ake faɗa ma ba kai ake yi ma ba in ya ce a yi min addu'a sai ko a zauna bismillah a yi mai addu'a wa ake sanar ma shi ake sanar ma ana mai addu'a addu'a kuma Allah ake kai ma buƙata da san ka ce ka yi mai addu'a ba ma sai ka ce ka yi mai addu'a ba in ka ce za a yi addu'a ka ɗauki alƙawari shi ke nan magana ta ƙare da inda ka samu kanka da damar da za ka yi addu'a ka yi mai addu'a ka sa shi a addu'a ba kuma sai ka dawo ka zo ka ce addu'an nan an yi maka ba ban ka ce har sai ka ɗauka a waya ya gani kana roƙa mai Allah Allah ka biya ma wani buƙata yanzu addu'a karan kanta daga nan ta zama riya ta zama ashirkul asghar ta zama ƙaramar shirka yanzu kana yi don wanda kake ma addu'ar ya gani ya san ka yi mai addu'a yanzu kanta addu'ar ta zama saɓan Allah ta zama shirka da Allah ba maganar karɓuwarta ake ba maganar kai yadda za a ƙwace ka a wurin Allah ake yi shi yasa harkokin abin da ya shafi ire-iren waɗannan abubuwan dole mutane su rinƙa tsayawa suna fahimtar me ya kamata a ciki me ya shari'a me ya addini a ciki addu'a ibada ce daga cikin manya-manyan ibadoji shi yasa manzon Allah ya ce addu'a'u huwal ibada addu'a ai ita ce ma ibada to ba abun wasa ba ce ba a wasa da addu'a ba a mai da ita ta zama abun wasa ko ta zama wani abun kwamidi ana ba mutane dariya da ita da sunan addu'a da sunan roƙon Allah Allah ba abun wasa ba ne ita ma addu'ar ba abun wasa ba ce ibada ce babba wanda kuma ake cewa ana roƙon a wurin shi shi kuma ya fi ƙarfin wasa ya fi ƙarfin a mai da addu'a da kiran shi da roƙon shi a matsayin abin da za a rinƙa ban dariya da shi da barkwanci a cikin mutane da ta addu'a addini ba wasa ba ne ba kuma abubuwa na aikin ban dariya ba ne ibada ce ta tsakanin Allah da bawa ba a yin wasa da ita muna fata waɗanda suke da buƙatu Allah maɗaukakin sarki ya biya mana buƙatunmu gaba ɗaya wanda suke cikin damuwa a ko'ina Allah maɗaukakin sarki ya yaye musu damuwarsu a darasin da ya gabata muna kan ayoyin da suke magana akan Bani Isra'il da kuma abin da ya shafi mas'alar da aka kawo a ƙarshe cewa wa idza qila lahum wa idh akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur za mu sake karanta ayar aya ta 93 kenan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين.
نعم اللهم أدعوك تنسركية وإذ أخذنا ميثاقكم قتنا لوك تنجمك توكع القواري دكو ku bani Isra'il wa rafa'na fawqakum at-tur kuma muka dora dutse akan ku akan cewa ku rike wannan alƙawarin da Allah yake muku kuka tabbatar da cewa dutsen zai iya faduwa akan ku in ba ku ba Allah ba shine Allah yake qudu ma atainakum bi quwwa abinda muka dauki alƙawari da ku shine ku rike abinda aka ba ku na littafi bi quwwatin da ƙarfi ba da wasa ba ku rike shi da ƙarfi sannan wasma'u sannan ku yi sauraro na da'a da bi dangane da abin da ake faɗa muku a cikin wannan littafin qalu sai suka ce sami'na mun ji wa asaina mun saqa ba za mu yi ba wa ushribu fi qulubihimul izl sannan an shayar da zukatansu san wannan ɗan maraƙin da suka bauta mishi bayan tafiyar annabi Musa zuwa ga ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala abinda ya sa aka shayar da zukatansu na wannan aikin da suka yi na bautar ɗan maraƙi ya shiga cikin zuciyarsu Allah ya ce bi kufrihim saboda kafircin da suka yi ma Allah taurin ido da kafirci da suke nunawa saboda Allah haka Allah madaukakin sarki yace an shayar da zakatansu san wannan dan maraƙi sai Allah yace kul ka ce musu bi sama ya'murukum bihi imanukum tir da abinda wannan gurbataccen imanin naku yake umartar ku da shi in kuntum mu'minin in dai da gaske ku mu'minai din ne kun yi imani to irin wannan imanin da yake umartar ku da irin waɗannan miyagun ayyukan tir da irin wannan imanin al-imamu muslim da kuma imamu ahmad ibn hanbal a cikin musnad sun rawaito hadisi daga abu huraira radiyallahu an yake cewa lokacin da allah madaukakin sarki ya saukar da ayar lillahi ma fis samawati wa ma fil ard وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير Allah ya ce abin da yake cikin sammai gaba daya da abin da yake cikin ƙasa duka lillahi na Allah ne mulki da halitta da gudanarwa gaba dayan su na Allah ne da haka duk abin da ka gani a sama ko a ƙasa to Allah ne ya mallake shi Allah ne ya halicce shi Allah ne yake gudanar da shi sai Allah ya ce wa in tubudu ma fi anfusikum idan kuka bayyanar da abin da yake cikin zukatanku kuka fito da abin da yake zuciyarku ya bayyana a fili kuka faɗa ko kuka aikata aw tukhfuhu ko kuma kuka ɓoye abin da yake zuciyarku ba ku bayyana shi ba ba ku aikata an gani ba abin na koya a cikin zukatanku sai Allah ya ce yuhasibukum bihi Allah to Allah zai muku hisabi da wannan abin da yake cikin zuciyarku ko kun bayyana ko ba ku bayyana ba fa yaghfiru liman yasha Allah ya muku hisabi زي جافر تاما وندي يا قداما ويعذب من يشاء زي عذب ترد وندي يا قداما والله على كل شيء قدير الله ينادى إيكو أكون قومي كنا دون تناني دي تتكن زوتي يركا كوكا بينا كوبك بينا با يحاسبكم به الله الله زي مكوه سادي أكنش أبو هريرة يتي سي تحبا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم سك تاسو سك زور من زن الله صلى الله عليه وسلم سك زور من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي فبركوا على ركبهم سك زبي دويو ينسو هو يفاد دويو أتبا من زن الله صلى الله عليه وسلم suka ce ya rasulullah an wajabta mana abinda muke iyawa sallah da azumi da jihadi da sadaka duk Allah ya wajabta mana kuma muna iya muna yi daidai iyawar mu to amma an saukar da wata aya da ta wajabta mana abinda ba za mu iya ba in Allah zai yi hisabin tunanin zakatan mutane waye zai sha in abinda ka tuna kai tunanin shi kawai a cikin zuciya wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah waye zai iya tsallakewa a wannan ba wanda zai tsallake da haka suka ce to wannan an ayar ta zo mana da abinda ba za mu iya ba an dora mana abinda ba za mu taba iyawa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kuna so ku fada ne kamar yadda ahlul kitabaini min qablikum suka fada kamar yadda yahudawa da nasara suka fada suka ce sami'na wa ataina mun ji mun saba kuna so kuma ku fadi irin wannan ne manzon Allah yake ku ce sami'na wa ata'na غفرانك ربنا وإليك المصير لا تقول من جمن يدعى من يبيع يا الله من أني من غافرك يا الله غريك أني مقوماتك لا تقول من توبة من جكم من بي من يدعى يتي سيسك دنك ميمي تونن كلمة هرسي دونن أبين يزم يازم ديكنسو أونن نوكتن yace sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi manzo yayi imani da abinda aka saukar mai daga wurin ubangijin shi wal mu'minuna haka suma waɗannan mu'minan kuma gaba ɗaya sun yi imani da abin da aka saukar musu daga wurin ubangijinsu kullun amana billah dukkansu da manzon da mu'minan gaba ɗaya sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi sun yi imani da mala'ikun Allah wa kutubihi sun yi imani da littattafan Allah wa rusulihi sun yi imani da manzonin Allah kuma dukkansu suna cewa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma bambanta tsakanin wani daga cikin manzannin Allah duka mun yi imani da su mun yarda da su ba wani annabi da muka ce shi ba mu yi imani da shi ba daga cikin annabawan Allah shine la nufarriqu baina ahadin min rusulihi sai Allah ya ce wa qalu kuma sun ce sami'na mun ji wa ata'na kuma mun yi da'a ga Allah Allah ne ya ba da shedar cewa sun ce sun ji sun yi da'a wayancan kuma Allah ne ya ba da shedar cewa sun ce sami'na wa ata'na mun ji kuma mun saba kuma suna cewa ghufranaka rabbana muna neman gafararka ya ubangijinmu wa ilaikal masir kuma gare ka ne makoma take nan take kuma sai Allah ya soke waccan ayar da ta gabata ya Allah yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to Allah bai dora ma wata rai sai abin da za ta iya tunanin zuci ba mutum ba yadda ya iya da shi to Allah baya dora marai wani abu sai abin da za ta iya laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat abinda ta aikata da abinda ta samar ma kanta shine zai za a kama ta da shi aikin da mutum ya aikata da abinda ya bayyana shine abinda Allah zai kama shi da shi sai Allah ya hikaito abinda mu'mini suke fada suna cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah kada ka kama mu in muka yi mantuwa abinda muka yi da mantuwa Allah kada ka kama mu da shi aw akhtana ko abinda muka yi da kuskure ba da gangan ba manzo Allah ya ce na'am Allah ya ce eh ma'ana an amsa muku wannan bukata duk abinda kuka yi da kuskure ko ba abinda kuka yi da mantuwa to Allah ba zai kama ku da wannan abun ba shi yasa manzo Allah ya ce rufi'a an ummati al-khata wan nisyan an dauke ma al'umma ta kuskure da mantuwa abinda aka yi da kuskure da abinda aka yi da mantuwa Allah ya dauke ma wannan al'umma sabanin al'ummomin da suka gabata yasa an mutun ya manta yana azumi yace abinci Allah ba zai kama shi da ukubar wannan mantuwar da yayi ba sabanin al'ummomin da suka gabata a baya shine rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah ya amsa wannan rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina ya Allah kada ka tsora mana nauyi da wahala dokoki masu tsanani masu wahala kamar yanda suka gabata a al'ummomin da suka wuce a ce inna jasa ta taba ka sai ka kankara wurin sai ka kankara fata in ta taba ci babin ka sai ka yanke wurin idan kuka yi sako a ce faqtulu anfusakum ku kashe kanku da kanku kowa ya dauki makami to rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina kakka dora mana wahala a hukunce hukunce kamar yanda ka dora ma al'ummomin da suka gabace mu Allah ya amsa ya ce na'am ba za a dora muku ba shi yasa aka shari'ar manzon Allah ta zama yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra Allah yana so muku sauki baya so muku tsanani babu wani abu daga cikin shari'ar manzon Allah da Allah ya aiko shi da ita wanda zaka ce dan adam ba zai iya yi ba komai za a iya in kaga mutum ba zai iya yi ba to sai dai idan ya samu matsala a dan adam takashi na rashin lafiya ko ciwo ko wani matsala amma duk mutum lafiyayye zai iya yin komai na shari'a da aka wajabta ma dan musulmi komai zai iya yi sai dai in ya samu matsala ta rashin lafiya da haka a nan Allah maɗaukakin sarki ya amsa wannan buƙatar sannan rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi ya Allah kada ka dora mana abinda ba za mu iya ba kakka dora mana abinda ba zai yiwu mu iya wannan abu wanda sai za a yi sai an wahala in Allah ya dora maka irin abin da ya dora ma annabi Ibrahim alaihi salam ya rayu tsawon shekaru ba ɗa yana neman ɗa sai ƙarshen rayuwar shi Allah ya bashi ɗa kuma aka ce yayi layya da ɗan wannan babu nauyi a ciki shine rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi Allah ya amsa wannan ba abinda Allah yake dora mana wanda ba za mu taba yi da zai yiwu mu iyayen shi ba sai ya ce wa'fu anna waghfir lana warhamna kai mana afuwa ka gafarta mana kai mana rahama anta maulana kai ne majibincin al'amarin mu fansurna 'ala al-qawmil kafirin ka taimake mu akan mutanen da suke kafirai to wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗa masa sahabbai kenan shari'ar Allah التسليم كوي أتي بكاتا كني قوية كوي كده كفسكورة كأوتي وانا أبكنا أغنم بذي يوك أي كذابا هو بذي يوك ذايا فاربا هو بذي يو أي كذابا اندي الله يتي هو منزان الله يتي تو كني قوية كوي كي تسليمي دع الأمر الله دع الأمر منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يندى الله يتي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله يتي إنا رنسوا دا أبنجدنك الله إنا رنسوا دا كنش لا يؤمنون متعني بذات التقض ماما إيماني با حتى يحكموك فيما شجر بينهم في سنساك كازم كيني ميهو كنشي أكن دب أبن ليكي فاروا أتكانوس دون أبدا ذي تاسو أقوم أزوا قهو كنت من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم أقمي من زن الله يتي مي يهو كنت أكن ونم الأمر الله يتي تباس اتقض ماما سيماني بسيس زمهاتا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت سنة إذن أكا كاوهو كنت من زن الله تنكما siya zama ba sa jin wani abu na damuwa ko kaikayi a cikin zuciyarsa akan wannan hukuncin ana cewa ga hukuncin Allah ga hukuncin manzon Allah to zuciyarsa za ta wanke tas ta karbi wannan hukuncin ba jin wani damuwa ko kaikayi akai sannan abu na uku Allah ya ce wa yusallimu taslima sai sun miƙa wuya miƙawa sai sun yi saranda da hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to in sun hada waɗannan abubuwan guda uku shine za su iya zama masu imani idan ba sa daukan hukuncin manzon Allah akwai a matsayin hukunci a tsakanin su to wannan ba su zama masu imani ba idan ma suna daukan hukuncin amma suna jin damuwa a zuciyar su wannan abin kaman da biyi ba da ba haka aka yi ba da ba wannan hukuncin aka dora mana ba da wannan abin ce da wannan zamanin ba da ka ji wannan shi ma ka fita daga cikin masu imani sannan Allah ya ce sai an miƙa wuya na gaske ga wannan hukuncin to da wannan ne mutum zai zama mai imani data anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kada ku nuna wata damuwa kada ku ji ba za ku iya ba kawai ku ba Allah in yace ayi kawai ayi in kun mi kauya kun yadda kun ba da kai to sai Allah ya kawo canji akan wannan abu kamar waccan kissar ta annabi Ibrahim da aka ce yanka dan shi musuyai da ya tsaya yana jaye-jaye yana roƙon Allah ya Allah ayi kaza ko ya Allah a sauƙaƙa ko kaza da abin ya ta tafiya yana canza salo amma da aka ce yanka shi fa yana zuwa yace ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara yace na gani a mafarki mafarkin annabawa kuma wahayi ne naga ina yanka ka yanzu ya tabbatar da umarni aka yi yanka shi sai ya kawo yaron yana fada mishi fanzur ma za ta ra ya kace gani ya za a yi an ce a yanka ka Allah ya ce a yanka ka ya za a yi mai dan ya ce fara ya abasi if al ma tu'mar ya ce baba ka yi abin da aka umarce ka kawai ka yi abin da aka umarce ka bai gude ya neman makan shi mafaka ba bai yi tunanin ya zai yi ya tsira ba ya ce ka yi abin da Allah ya umarce ka baban ya yarda zai yi ɗan ya miƙa wuya a yi da shi a sa wuƙa a kwantar da shi baban shi ya kwantar da shi yana kallon shi ya yanka shi
kuma ba yadda ya iya Allah ne yasa kuma sai ya bi umarnin Allah ba zai saba ma Allah ba ya kama yaro ya kwantar da shi yasa wuka zai yanka shi Allah ya ce falamma aslama lokacin da suka miƙa wuya ga Allah su biyin gaba daya da uban da dan watallahu lil jabin ya danne shi ta wuya saboda baya so ya danne shi ta gaba ya rinka ganin fuskar shi yana kallon shi zai yanka shi Allah ya ce wanadainahu ayya ibrahim nan take sai Allah ya ce sai muka kira shi muka ce ya ibrahim qad saddaqta ru'ya ka gaskata wannan mafarkin da aka umarce ka da shi daga magana ta kare Allah ya ce wa fadainahu bi dhibhin adhim sai muka fanshi isma'il din da wani abin yanka ne girma muka kawo wani abu muka ce yanzu ga abin da yanzu an fasa yanka yaro me ya haifar da wannan canjin da sauƙaƙawar mi ƙawiya da Allah sami'na wa ata'na sami'na wa ata'na amma yanzu duka muna jin abubuwan shari'a da nauyin al'amuran muna jin cewa kaman abun ba zai yiwu ba kaman abun akwai damuwa kaman akwai nauyi wani ma ji yake yi akwai rashin wayewa a wurin bin shari'a da haka ba abinda zai yi sai abinda yake ganin ya kamata ya zazzaba ya zabi yayi kaza yayi kaza amma kaza da kaza ba zai yi ba ko in yana wuri kaza a unguwa yayi amma in ya tafi wurin aiki inda akwai wanda ba musulmi ba akwai kaza kada a raina shi kada a ce yana da riko da addini sai ya bari afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya ba abinda ya haifar ma al'ummar musulmi wannan kaskancin sai wannan zazzaban a cikin shari'ar Allah ba abin dokar Allah gaba daya kowa ga gani yana daukar abinda yake ganin ya dace da san ran shi ne ya bi ya aiki da shi amma dokokin Allah in suka saba ma abinda yake so ba ruwan shi da wannan in kaje yana sai an bi addini sai an bi shari'a maslaha shi ce a ciki ran da kuma maslaha shi ta kawo a ciki da shi za a zo a ce kada a rinka kawo mana harkokin addini a al'amuran rayuwar da al'amuran mulki da al'amuran siyasa mu da haka ran da zai yi riko da ayoyin Allah daban ran da kuma zai yi watsi da su daban shi yasa ba al'ummar musulmi ba ta gushe tana ganin kaskanci da wulakanci a cikinta ba domin Allah ya faɗi wancan fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya kaskanci a duniya ba yanda za a yi al'umma ta sami izza sai ta koma zuwa ga karantarwa addini a tarihin al'umma gaba daya tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk al'ummar da ka gani ta sami izza a kowane karni to za ka samu a wannan karnin al'umma ta koma zuwa ga addini kowa ya riƙe addini da waɗanda ake mulka da masu mulkin da waɗanda suke marasa shi da masu shi kowa ya koma ya fuskanci harkar addini ya maida al'amari shi ga Allah a gidan shi yana kokarin ya bi dokokin Allah a shagon shi da kasuwar shi da mu'amalar shi da mutane yana kokarin ya bi dokokin Allah akai to sai kaga al'umma ta gyaru ta yi izza kowa na jin tsoranta ba wani wadata ba komai a can baya shekarun baya mutum nawa ne masu arziki a cikin al'ummar musulmi yan kwayoyi ne sai dai a ce a jaha kaza akwai wani akwai wani amma kuma ita ce al'umma ne izza kowa yana risina ma al'ummar musulmi amma yanzu fa komai suna da shi a ko'ina masu biloniyoyi ba iyaka ga su nan masu digiri da phd da karatu na zamani ga su nan ba iyaka amma kuma a ne abanza ba kima ba daraja saboda me dama kimar da darajar da addinin ne aka samu idan aka ajiye shi kuma sai a gusar da wannan kimar da darajar walillahi al'izzatu walirasulihi walilmu'mini dama izzar ta Allah ce yana bayar da ita ne in an ce sami'na wa ata'na in mun ji mun yi da'a mun yi biyayya to Allah zai sa mana izza kowa ma sai ya ji tsoron mu amma idan muka cire wannan da'ar da biyayya ga Allah to Allah zai zara wannan izza kowa ma sai ya wulakanta mu wanda bai kamata ya ma kalle mu ba ko ya ba hanyar da muka bi to shine zai kama mu ya yanka mu kuma ba abin da za a yi kuma ya yanka banza to haka a ɗaiɗaikun mu haka a ƙasashenmu haka a ko'ina da haka al'umma tana samun izza ne da riƙo da addinin Allah da wannan gaɓar ta sami'na wa ata'na mun ji abinda Allah ya ce ya za ne mu ji shine mu je mu nemi ilimi na addini mu ji me Allah ya ce sannan wa ata'na mu zo mu yi da'a ga Allah abinda ya ce mu yi mu yi abinda ya ce mu bari mu bari sai zama mun saba ma Yahudawa kenan amma idan muna kan wannan yanayin da muke da mu da su duk tafiyar mu daya sami'na wa ata'na ne ai wa'azin kullun a karantar da Qur'anin a fassara ai nasihohi ai karatuttuka amma ɗabi'unmu ba sa canzawa halayenmu ba sa canzawa mu'amalolinmu ba sa canzawa sai mu zama mun zama sami'na wa asaina bilisanil hal ba ko da ba mu fito da baki mun faɗa ba amma aikin mu ya nuna mun ji kuma ba za mu yi ba to wannan ita ce musibar al'umma gaba ɗaya shine ciwon al'umma gaba ɗaya ba wani mutum ɗaya da zai ce wane ne ya haifar ko wane ne ya ja sai dai kowa yana neman ya samar ma kanshi mafita kawai ya ɗauki wani ya ce wane ne talakawa su ce shugabanni ne shugabanni su ce talakawa ne marasa biyayya da ɗa'a mabiya su ce malamai ne malamai su ce mabiya ne marasa ji ba sa jin wa'azi ba kowa ya samu abin da zai jefa ma hujja ya ce shi ne sababi alhalin kai ɗin kai karan kanka kai ne sababi me ya alaƙa ka da sami'na wa ata'na a rayuwarka da iyalanka da mu'amalarka ina sami'na wa ata'na take ko ba da kai Allah yake magana ba da wasu ake magana daban waɗancan da Allah ya kawo su ya zarge su ya nuna mummunar makomarsu saboda sun ce sami'na wa ata'na su kaɗai ne hukuncin zai tsaya a kansu banda kai idan kai ma ka yi irin aikinsu kai ma Allah ba zai ma irin abin da ya musu ba hukunci ne iri ɗaya aljaza'u min jinsil amal Allah yana saka ma mutane ne da irin jinsin aikin da suka aikata dan ka ji Allah ya ce yayi ma Yahudawa kaza saboda sun yi kaza ba wai dan su Yahudawa ne kawai ba kuma hukuncin ya ƙare kai ma ka yi irin wannan za ka ga irin abin da Allah zai ma wanda ya shafi irin wannan to haka hukuncin Allah yake baya canzawa sunnatullah balan tajida li sunnatillahi tabdila sunnar Allah ce ba ta samun canji a cikin sunnar Allah subhanahu wa ta'ala da haka wannan ayar tana da darussa ne yawa wanda ta shafe mu karan kanmu wanda ya wajaba mu tsaya mu yi nazari a kanta ba wai muhimmi shine a yi ta karanta ayoyin ana fassarawa ana wucewa ba muhimmi shine menene tasirin ayoyin a cikin rayuwarmu da mu'amalarmu shine muhimmi idan tsawar watan Ramadan aya ɗaya ka samu ka tasirantu da ita ka fa'idantu da ita to wannan ya fi ka je ka sauke tarjama Al-Qur'ani gaba ɗaya baka tasirantu da komai ba abinda Allah yake bukata kenan shine kai tadabburin ayoyin afala yatadabbarun alquran am ala qulubin aqfalha ba sa tsayawa su yi tadabburin alquran ne su rinka bin ayoyin suna zaqulo menene ake nufi da ayoyin Allah yake ko an sa makulli ne an kulla zakatan ba sa iya tadabburin qur'ani sai dai kawai a karanta ya wuce an gama sai an sauke ko ya zo tafsiri an yi izu kaza an gama ko ya zo tahajjud an sauke qur'ani me fa'idar da ta samu a cikin karatun qur'ani wata aya ce ta shiga rayuwarka ta canza rayuwarka a cikin watan ramadan shine abin da ya kamata ka duba kai makanka hisabi akai جزاء الحسن البصري يكي سوى أنزل القرآن ليعمل به أنزل القرآن ليعمل به أن سوكر دع القرآن دم أي أيكي دشي يكي فاتخذ الناس قراءته عملا في متعني سكا ميدا ويكرن تقرآن كويشيني أيكي karanta qur'ani ibada ce mai zaman kanta amma abinda aka saukar da qur'ani domin shi shine ka ji me Allah yace kai aiki da abinda Allah yace shine sanadiyar saukar da alqur'ani kaga sako ne Allah yake aiko maka aya bayan aya kaman message ne kulli yake shigo ma a wayarka kowace aya da Allah ya saukar kai yake magana da kai akan ta kaga me alaƙarka da ita shi yasa ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana khuluquhu alquran dabi'un shi gaba ɗaya da halayen shi qur'ani ne mana aiki yake yi da abin da qur'ani yake yi rayuwar shi gaba ɗaya yana dinta ne akan abin da Allah ya umarni sai zama ya gina mutane akan tarbiyya mai kyau an samu al'ummar da Allah da kanshi ya ce musu kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas kune mafi alkhairin al'ummomi gaba daya kune mafi alkhairin sahabban kowane annabi daga cikin annabawa saboda sun tarbiyyantu da alqur'ani in Allah ya saukar da aya za su ce sami'na wa ata'na mun ji mun yi da'a za su yi aiki da abinda za su iya aikatawa to da wannan ake canza al'umma da wannan ne kuma al'ummar take samun canji a cikin rayuwarta duk al'ummar da take samun canji tana rike abinda Allah ya mata wahayi da shi ne in ta rike wannan abin a aikace sai Allah ya canza ma al'ummar canji na gaba daya bakalle kissar annabi Musa alaihi salam lokacin da bani isra'ila suke cikin bala'in fir'auna sun kai kasancin da ana bin su ana zaben yara ana da an haife su a yanka su a gaban iyayensu ba wanda zai iya hanawa ana yanka ƴaƴa jarirai ana barin ma ƴaƴa mata ba kuma abin da za ku iya yi ƙarshen kasanci kenan a rayuwa ana jiran matarka ta haihu a game ta haifa a miƙo shi a yanka suna wannan halin Allah ya ce wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithi sai muka so mu musu baiwa mu musu ni'ima mu sanya su yanzu su zama su ne shuwagabanni maimakon su ake shuwagabanta ana azabtar da su mu mai da su su ne jagorori su ne a sama ta wacce hanya za a mai da su haka kai tsaye sai Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa an ardi sai muka yi wahayi ga mahaifiyar annabi Musa ta shayar da shi ma'ana za a fitar da su daga wancan halin ne ta hanyar annabta idan annabta ta zo suka karbi abin da annabta ta zo da shi to Allah zai canza musu wancan halin na kaskanci da wulakanci da suke ciki a mai da su a imma a mai da su su ne za su gaji mulkin waɗanda suke azabtar da su to haka kowace al'umma a bayan kasa ba yadda za yi wannan al'ummar ta canza da kowace irin demokradiyya da kowace irin gwamnatin soja da kowace wani irin mulki matukar al'umma ba ta canza halinta da yanayinta ba inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim haka Allah ya riga yayi alƙawari ya zartar daga canji yana farawa daga kowane mutum ne ɗaiɗaikun mutane wannan dama ce da mutum zai iya tsayawa ya duba ya gane ya kamata ya yi ya ya kamata ya canza wani irin canji ya kamata ya yi a rayuwarshi musamman a wannan zamanin da muke ciki a wannan yanayin ma da muke ciki na yanzu na wayannan kwanakin wanda duniyar take kokarin rikicewa gaba ɗayanta daga in ba ka da alaƙa ne kyau tsakaninka da Allah ka yi biyu babu duniyar da kake ganin ita ce a gabanka yanzu ita kanta yanzu tana cikin halin ƙaƙani tayi to kuma ya zama kai ba ka da kyakkyawar alaƙa da Allah subhanahu wata'ala ga duniyar kanta tana cikin rikici da tafewa ya kamata mutum ya yi ma kanshi hisabi ya duba waɗannan ayoyin ya fahimci cewa Allah ba yana ba mu labarin bani Isra'ila kawai don mu ji daɗi mu yi dariya ba ne Allah yana ba mu labarin bani Isra'ila ne don mu gyara halayenmu mu san ya ya kamata mu kuma mu kasance saɓanin halin da su suke kasancewa shi yasa yana daga cikin fa'idojin da suke cikin wannan ayar shine rike addini kamkam da ƙarfi a ciki kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarce su a nan khudhu ma atainakum bi quwwa ku rike abinda muka ba ku da ƙarfi da haka duk abinda Allah ya baka na wahayi na addini to Allah bai yadda ka rike shi sakwa-sakwa da yadda ka ga dama ba aibu ne a matsayinka na musulmi a ce kai musulmi ne amma mara kishin addini a sifanta ka da kowace sifa mai tsatsauran ra'ayin addini mai kishin addini mai kaza ko me za a sifanta ka da shi dai Allah ya umarce ka da cewa qudil kitaba bi quwwa ka riƙe littafin Allah da ƙarfi da gaske ka riƙe addini kada ka yadda ka zama ɗan cikin ɗan rakiya a harkar addini in ana magana addini ya zama kai ba a iya kawo sunanka a ciki kai sai idan ana magana duniya da harkokin lalacewa shine za a iya ambatanka to kada ka yadda kai wannan sakaci kowa akwai abin da zai iya riƙewa a addini muna gani zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mata ce manzon Allah ya zo ya tambaya ina matan nan aka ce ba ta nan ta mutu manzon Allah ya ce me yasa ba ku faɗa mun ba ya ce manzon Allah ai mun gani wannan ba wani ba wata abin a zo a gani ba ne tsohuwa ce shi yasa aka je aka yi mata jana'iza aka rufe ta manzon Allah ya ce ku kai ni kabarinta sai da ya je kabarinta ya tsaya ya yi mata addu'a bayan ta mutu aikin da take yi kawai ta ummul masjid tana share masallaci aikin da take yi ke nan manzon Allah yana sane da ita bai manta da ita ba har bayan mutuwar ta manzon Allah bai manta da ita ba ta shiga cikin kundi na tarihi baiwar Allah da aikinta kenan tsabtace masallaci to kai a irin wannan babukan a wani babi za a saka a me za a saka a addinance in ana magana kana da wani gurbi a ciki ko ba ka da shi idan ba ka da gurbi kai ba musulmi ba ne duk ayoyin da Allah yake magana a cikin alkur'ani ba da duka musulmi yake magana ba me yasa banda kai me yasa ba ka da gurbi a ciki shin addinin ne baka dauke shi da muhimmanci ba, koko kana da abin da yafi addinin muhimmanci ne wanda ya dauke maka rayuwa? Dole kai makanka irin wannan nazarin da irin wannan binciken dan ka gane me matsayinka, ba ka zauna kawai ana maganar zagin kafirai Allah ya tsine makafirai Allah ya tsine makafirai ba, kai me matsayinka a addinin, me matsayinka a imanin, shi ya kamata ka sani kafin ka koma kan wanda baya ciki. To wannan yana cikin fa'idojin wannan ayoyin, sannan yana daga cikin fa'idar da zamu fa'idanta da ita shine imani inda na ƙwarai ne na gaske, to baya umartar mutum sai da aikin alkhairi. Duk inda imani ya samu ingantaccen imani, to yana sa mutum ya rinka aikata ayyuka na alkhairi. Shi yasa waɗancan da suka aikata mummunan aiki sai Allah ya soki imanin su, yace bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Kenan imani na gaske baya umarni da irin waɗannan miyagun ayyuka. Imani na gaske ba zai sa ka ka rinka ƙarya ba, ba zai sa ka ka rinka zalunci da cutar mutane ba, da tauya haƙƙin jama'a, ba zai sa ka ka zama mara kunya a cikin al'umma ba. Imani na gaske ba zai sa ka ka zama ɗan shaye-shaye ko lalatacce a cikin al'umma ba. Imani na gaske ba zai sa ka ka zama mara tarbiyya ga iyaye ko ga manya ba a cikin al'umma. Daga idan imaninka akwai waɗannan abubuwan, imanin ya kamata ka waiwaya, ka duba, ka gyara. Kada ka zama qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'mini. Ka ji ana cewa ku ne musulmi, amma kuma ana ganin miyagun ayyuka da rashin kyautawa a tattare da kai. Kana ɓata sunan imanin. Wani yana ganinka yana tunanin wannan imanin da kai ne ya sa kake yin haka. Ka zalunci kanka, ka zalunci addinin Allah saboda miyagun ɗabi'u da miyagun halaye. Daga wannan yana daga cikin fa'idoji da za a fa'idanci da su a cikin waɗannan ayoyi. Daga a taƙaice za mu tashi insha Allah a inda muka kwana a darasi mai zuwa. Kasantuwar ayoyin da za su zo suna da buƙatar lokaci domin fahimtar ma'anonin da suke ciki. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيوة أنا سنرد شيء ومشاه زيارة كمندم آجدي نا كدون صوت أو أن مجلسي وأن دام قصص سابا قوة شيكرا sukan zazzagaya majalis na darussa da tafsirin Al-Qur'ani domin gani da ido da kuma sanya albarka a waɗannan wurare. Muna musu maraba da zuwa, kuma muna musu fatan alkhairi. Muna fata Allah Maɗaukakin Sarki ya sata musu da alkhairi akan irin wannan hidindimu da suke yi da gudunmawa da suke bayarwa ga addini. Allah Maɗaukakin Sarki ya musu jagoranci. Sani sani ba ko yana da kalma ko sabda.